الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن سوى الدين المسلم أيه منا بير قوات الرجب Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1443 muna kuma biyar ga watan 2 shekara ta 2022 da 26 to 6 ga watan 2 na'am shekara ta 2022 Allah kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel dan ci gaba da karanta littafin al-arba'una nawawiya wanda yau zamu tashi akan darasi na 9 kenan ko na 10 kuma akan lambar hadisi na 8 wanda yake na Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma
amin
wa wannan sai ne bata yi ba ko kuma akai wannan speaker hadisi na 8 na Abdullahi dan Umar لفظين حديثين يكي تيوى بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونعلى صلى الله عليه وسلم ياتي أمرت أن أقاتل الناس أن أمرتني إن يكي متاني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حسيس شيدا sun tabbatar babu abin bauta ma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah sai kuma sun tabbatar annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa yuqimu ssalata su tsaida sallah wa yu'tu zakata su bada zakka fa idza fa'alu dhalika idan suka aikata haka asamu sun kiyaye ko sun kare ko sun katange minni daga gare ni me suka kare dima'ahum sun kare jinanan su wa amwalahum da dukiyoyin su illa bi haqqil islam fa ce da haqqin musulunci wa hisabuhum kididdigar ayyukan su ko hisabun su kamar yadda Bahaushe ke fada ko wa hisabuhum hisabun su ko kididdigar ayyukan su Allah ta'ala yana wajen Allah madaukakin sarki rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan shine iyaka hadisin mu na yau umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni in yakin mutane har sai sun shaida babu abun bauta ma da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne wa yuqimu ssalata su tsaida sallah wa yu'tu zakata su bada zakka fa idza fa'alu dhalika in sun yi hakan sun yi shahada sun yi sallah sun yi zakka asamu minni to sun kare daga gare ni dima'ahum jinanan su wa amwalahum da dukiyoyin su illa bi haqqil islam face da haƙin musulunci wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabun su yana ga Allah madaukakin sarki mun ce bukhari da muslim suka rawaito shi wannan shine hadisi na 8 a jeren giyar littafin Imam an-Nawawi in muka kalli kuma jeren giyar littafin izuwa yanzu har yanzu da cikakken fikihu da fahimta da gogewa Imam an-Nawawi ke tafiya inda zamu kalli hadisi na farko shine wanda aka ce dubbabin addini musulunci zai iya shiga cikin shi ita ce niyya da tsarkake niyya da ikhlasi domin Allah madaukakin sarki a cikin dukkanin fadikata shi hadisi na biyu ya mana bayanin menene kwacokan musulunci kama musuluncin kama imanin kama ihsani ya kuma gaya mana cewa wannan shine jibril dan ya ilmantar da mu addinin mu sai sake ka hadisi na uku wanda shine ya bayanin hakikanin menene musuluncin buniyal islamu ala 50 ya kawo hadisi na hudu wanda yayi bayani shi kuma akan hadisi na biyu yadda kaddarar Allah madaukakin sarki yake. Bayan ya gaya maka wannan kuma sai ya gaya maka addinin musulunci yana da ka'ida. Ka'idar da addinin musulunci ke da akwai shine in an gina shi ba a mai ƙari ba a mai rage, kamar yadda hadisin Ummul Mu'minin Nana Aisha radiyallahu anha ta tabbatar. Shi wannan addini bisa yadda Jibril ya faɗa, Abdullahi ibn Umar ya bayyana sa a hadisi na uku, akai bayanin kaddara, to ba a ƙara masa ba a ragewa, in an ƙara ba a so, in an rage mai akwai kuskure a ciki. So in ka karɓa za ka yi daidai da daidai ɗin, kuma za ka tsaya abinda aka karantar da kai. Sai a gaya maka to musuluncin a fili yake, abinda ka gan shi a fili ka gane halal shi za ka yi, wanda ka gan shi a fili ka gane haramun ne ka guje mashi, abinda ke rikitarwa tsakanin halal da haram ka guje masa shine za ka tsira da addininka. Wannan shine hadisi na shida na Nu'man ibn Bashir ko? Sai kuma hadisin addinu an-nasiha. So idan ka yi addinin to kuma addini kowa ana ajiye shi a matakinsa yadda ya kamata. Ya ake mu'amalantar Allah a cikin addini, ya ake mu'amalantar littafin Allah, ya ake zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ake zama da shuwagabanni, ya ake zama da sauran al'umar musulmi, shine ma'anar addinu an-nasiha. Yanzu duk an ilmantar da kai addini ka fahimta, amma bayanin sa filla filla, yanzu akwai buƙatar da'awar addinin akanka. Wanda bai fahimci addinin ba akai masa addinin, kuma menene idan kai addinin zaka zauna lafiya kalau, shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, umirtu an uqatila an-nasa. Wannan yana gaya maka kenan akwai abin da ba ganin dama bane a addini, in baka yi ba za a iya zubar da jininka. Kuma wajibin mu ne mai isar da addini har sai waɗannan rukunan na addini sun zo a cikin addini ko a cikin al'umma, sannan za a zauna lafiya kalau. Kaga kenan ka kalli hadisin nasa da tsarin littafin nasa da fiqhu da fahimta yake tafiya a cikin shi. Allah ya sa mu dace. To da yace umirtu an uqatila an-nasa, an umarce ni na yaƙi mutane, hatta yashhadu an la ilaha illallah, har su shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon shi ne. Wannan umarni malamai suka ce umarni ne na wajibi aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk inda aka samu arna mushrikai suka zamanto barazana ga addini, to wajibi ne a yaƙe su har sun shaida tabbas Allah shine kadai abin bauta, sun yadda da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su tsaye da sallah, su ba da zakka. Haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. To wasu malaman da suka zo sai aka ce me yasa aka takaito akan iqamatus salah da ita'iz zakka, sai suka ce a farko-farkon musulunci ne shi yasa aka tsaya akan waɗannan rukunan guda biyu. Na san wanda suka karanta arba'una nawawi galibi shine abin da ake faɗa, saboda farkon musulunci ne shi yasa aka takaito akan haka. Masu tahqiqi suka ce wannan maganar ba haka bace, galibin waɗanda suka rawaici wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka dauke Abdullahi dan Umar, galibin su sahabbai ne ƴan Madina, sai kuma wanda suka musulunta a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar Anas bin Malik kaga sai da aka je Madina, kamar Jabir dan Abdullahi, kamar Mu'az ibn Jabal, kamar Abu Huraira, duk sun rawaici wannan hadisin da bambancin lafazi tsakanin nan da can gure, amma duka ma'anar tana dawowa akan halaccin a yaƙi mutumin da bai shaida ba da tabbatuwar Ubangiji a matsayin bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzon shi. Wannan shi ne abinda malamai suka tafi aka. To kenan tunda hadisi ne a Madina a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan wajibi ne a ci gaba da yaƙin yaɗa addini da kiran mutane zuwa ga addini har sai sun shaida tabbas Allah shine abin bauta, an yi sallah, an ba da zakka, sannan za a zauna lafiya kalau. Wannan shine abinda malamai suka ga shine yafi dacewa a cikin wannan hadisi. Wannan kuma za mu samu ayoyi da yawa har waɗanda suka musulunta ɗin Allah maɗaukakin sarki, har ka Allah maɗaukakin sarki umarni idan suka tsaye da sallah, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu, in sun tuba sun tsaye da sallah sun bada zakka sai Allah ya ce fa khallu sabilahum ku kyale su dai ayat ta ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in sun tuba sun tsaye da sallah sun bada zakka in uwanku ne a cikin addini wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakka wannan umarni ne ga duk wanda ke gidan musulunci umarni ne ga duk wanda yake makwabtaka da gidan musulunci ba zama sai an yi papur sai sun yarda cewa lalle Allah abin bauta ne sun yarda za su yi sallah su bada zakka sannan za a zauna lafiya kala wannan shine abinda hadisin ya taho ya karantar da mu to amma sai aka samu wadansu hadisai da kuma wadansu tasarrufat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yasa malamai suka rabu gida biyu akan menene za a yake mutane za a yake su ne kawai dan su ce la ilaha illallah kuma in sun ce la ilaha illallah an tsare jinin su da yace fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum har sai an samu shahada an samu sallah an samu zakka sannan jini ya karu sai aka ga tasarrufat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sun bada wadansu kofofi wanda yasa malamai suka yi sabani cewa duk wanda aka same shi da kalmar shahada kadai to ba za a yake shi ba daga ciki akwai mutanen kabila guda banu kabila Saqif da suka zo suka musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce min yadda zamu yi musulunci mun me kawuya amma muna da sharadi me sharadin suka ce ba za mu bada zakka ba manzo Allah ya ce na karbi musuluncin ku a ga dan ka fara fadar kissar wani ya ce a'a ko haka su masu habai suka fada a'a ya duk abinda aka fada akan sallah da abinda aka fada akan zakka wani sharadi ba zai musulunci ba sai ba zai bada zakka ba ko manzo Allah ya karba mashi da suka tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi za su tsaye da sallah kuma za su bada zakka sai malami suka ce kenan idan mutum farkon shigar musuluncin sa ne idan ya sa sharadi ko da sharadin na barna ne ana karba mashi zan shiga musulunci musamman ana tsakiyar zafin rana kuma Ramadan saura kwana uku sai ce amma ba zan yi azumi ba sai a ce an yarda da kadan kadan sai a samu kafar da zai je sai yasa malami suka ce da bambanci tsakanin mutum yana gidan musulunci da mutum ana bukatar ya shigo musulunci so wannan zafin ranar zaka ga sai masu dagewa na gaske ana kai ruwa rana kafin aje to in mutum ya ga saura kwana uku ya ce amma fa da sharadin ba zan yi sallah ba ba zan yi azumi ba sai a ce an karba sannu a hankali sai ake cewa to uke gwadawa mana watan wata rana da kansa waɗannan da suka kubuce masa insha Allahu ta'ala an dai an samu masu tarbiya masu reno masu kula da shi zai zo ramu azumin da ya kubuce mashi aka sake samun wani sahabi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zan musulunta amma ni fa idan na tashi sallah banda wanda ake kifawa kasa zan yi sallah zan yi ruku'u amma banda sujada a cikin ta tamin nabi manzon Allah ya ce an karba kaga shi ma ai rushasshen ra'ayi abin nan sharadi ne ka zo sallah kai ruku'u amma babu sujada a cikin ta haka malamai suka fassara kalmar da ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba zan yi ba kuma illa zati qiyamin sai dai abinda ake yin sa a tsaye baki na in yi karatun Fatiha in yi karatun sura in yi ruku'u in na dago na gama babu sujadodi manzon Allah yace na karba kuma yana daga tsaye zai sallama kamar sallar in coci ko a tsaye ake komai a kare manzon Allah yace an karba maka to wannan malamai sai suka ce kenan iyaka shahada kadai ake yakar mutum idan mutum ya faɗi la ilaha illallah koda baya sallah koda baya azumi ba za a yake shi ba bisa wannan abubuwan da suka kalla na tasarrufat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan ra'ayin shi ma bai daidai ba da bambanci tsakanin wanda zai shiga musulunci da wanda yake cikin musulunci yanzu duk cikin musulmi wanda yace ya daina sallah ai ka san hukuncin ba na wanda zai shiga musulunci bane yau duk wanda yace ba zai bada zakka ba hukuncin ba na wanda zai shiga musulunci bane a yau sai suka ce to akwai bambanci tsakanin shiga musulunci da kuma aiki a cikin gidan musulunci duk wanda ya amsa sunan musulmi ya zama musulmi wajibi ne sai yayi sallah kuma jininsa
ba zai karu ba sai an yi wannan amma idan shiga ce da an samu la ilaha illallah jinin sa ya kubuta abin da yake gwada wannan shine abin da ya faru tsakanin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daya cikin rundunar arna yawa musulmai barna Usama to ritsa shi a kwana ya ga babu yadda za a yi mutuwa zai kuma ga takofi tsirara akan sa sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usama sai ya tsammani tsoro yaji sai ya sauke masa takofi sai ya mutu da yalo yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai yake cewa to ya zaka yi da la ilaha illallah idan tazo tana husuma da kai a ranar gobe alkiyama aka ga bacin rai a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan musulman kuma banda la ilaha illallah kadai babu abin da yi ashe kenan fadin la ilaha illallah kadai a lokacin da zan shiga addinin musulunci tana bada kariya ga jini tana bada kariya ga dukiya amma da bambanci da kuma wanda yake zaune cikin musulunci wanda yake musulmi ne sai ya ce ba zai bada zakka ba to shi hukuncin sa daban ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wanda ya zama to khalifa Abu Bakar Siddiq Allah madaukakin sarki ya kara masa aminci da yarda mutane suka kangare mashi kabila su kutun da guda tace ba za ta bada zakka ba me yasa suka ce a alqur'ani abinda Allah ta yi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum karba manzo Allah aka umarni ba a ce ba khudhu shi kada aka ce masa khudh karbi min amwalihim daga dukiyoyin su sadaqatan wa tazakka tutahhiruhum da zaka ke tsarkake su da ita wa tuzakkihim ka gyara dabi'un su da halayen su kuma ka tsabtace dukiyar su in ka karba wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'a da zaka yi nutsuwa ce da kwanciyar hankali a gare su suka ce manzon Allah da aka ce karba bayana manzon Allah da aka ce ayi addu'a in an karba bayana da haka ba za mu bada zakka ba mun daina mun gama Abubakar ya tura sojoji sun fafi yaki kamar jeshi Usama da manzon Allah ya tasa da wai duk an tura su yace to waɗannan mutanen su ma wallahi sai sun bada zakka ko a yake su fahimtar Umar ita ce waccan fahimtar ta farko duk wanda yace la ilaha illallah ba za a yake shi ba Umar yace dan me zaka yaki mutanen da suke cewa la ilaha illallah me yasa zaka zabi mutanen da suke cewa la ilaha illallah yace na rantse da Allah duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace wallahi sai na yake su da aka ce fa idza fa'alu zalika asabu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam za mu samu wannan general cikin abin da aka fassara illa bihaqqil islam a cikin shi yace na rantse da Allah sai na yake su yace idan suna ba manzon Allah da baibayi na zo karbar da baibayi a matsayin zakka suka hana yace na rantse da Allah sai na yake su haka kuma aka shirya rinduna ta yake su har sai da suka tabbatar sun ba da zakka sun dawo cikin musulunci sannan kuma Allah madaukakin sarki ko manzon Allah ayi Abu Bakar Siddiq yayi umarni a kyale su wannan sai aka ce kenan kaga da bambanci tsakanin wanda yake musulunci da wanda zai shigo musulunci haka kuma malamai suka bambanta tsakanin gari da daidaikun mutane a cikin gari idan duk garin nan suka ce la ilaha illallah amma sai suka daina sallah ko in ce ba garin nan ba ko eh na'am akwai garuru ake wai da mu da yawa ana cewa musulmai ne ko suna sallah suna karatun qur'ani amma ba a yi a cikin jam'i ba a kiran sallah musamman garuruwan digawa ko so irin waɗannan la ilaha illallah tana musu amfani ko ba ta musu amfani malamai suke ce dugarin da ya ansa sunan musulmi idan suka yi tarayya akan barna wacce ta shafi sallah da zakato su ana yakas yasa aka ce in dai al'umma ce ta hadu suna da ƙarfi suna da yawa to su ya kaso ake yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tahirin dina sai ya ce to idan kun je garin kada ku yaƙe su ku kwana a bayan garin ku saurara in kun jiyo kiran sallah kun ga suna sallah to ku kyale su idan babu sallah ku yaƙe su malamai suka ce ba a buƙatar a tantance akwai la ilaha illallah ko ba la ilaha illallah a gari kenan idan al'umma ce a dunkule suna da ƙarfi za su iya zama ra'ayi mai zaman kanshi to su ba a kyale su idan sun bar abin da ya saba da addini kwarara yasa Abubakar ya zabi ya yaki masu zakka saboda al'umma ce ta hadu akan ra'ayi daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in anje ba a kira sallah ba ba ai jami'i ba to a yake su da ya rubuta mutanen Oman wasiqa ya fada yace min Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahli Oman sai yace na rubuta muku wannan takarda ne don ku shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ni annabi Muhammad annabin shine idan kun shaida da wannan kun yi sallah kun ba da zakka kun kurta masallatai kuna sallah a ciki to kuna da kariya akan jininku da dukiyarku kaga wannan da yake al'umma ce sai aka ce ba a yafe musu bala ilaha illallah lalle sai an ga ayyukan musulunci a zahiri a garin sai an ga ana sallah cikin jami'i sai an ga ana bada zakka kuma sai an ga masallatai kuma sai an ga ladane suna kiran sallah a cikin wannan gari so kenan akwai haƙi akwai kuma nauyi akan mutane a cikin wannan hadisi idan ana kewaye da mutanen da ba sa sallah ba sa yin ta cikin jama'a lalle inda shari'ar musulunci ake sai an shiga kuma sai an tursasa su lalle sai suna sallah a cikin jama'a akan lokacin ta kuma koda za ta kai a yake su dan haka idan al'umma ce a dunkula ba a karban ra'ayin da ya saba da addini wataƙila daga kamar zai kubuce mana kenan kaga daidai kun mutane hukuncin su daban al'umma a dunkule hukuncin ta daban duk al'ummar da aka samu tace mu mun daina yin azumi to za a yake su mu mun daina yin zakka za a yake su mun daina yin sallah a cikin jama'a da kiran sallah za a yake su shine fa idza fa'alu dhalika wa yuqimu salata to tsaye da sallah ba a tsaye da sallah sai an kira ta a cikin masallatai na jama'a kuma sai tana da limami kuma sai an yi ta cikin jama'a yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ku mutane Allah ya sa muku sunnonin shari'a daga cikin sunnonin shari'a yace akwai sallah a masallatan da ake yin jami'i wajibi ne a samu sallah a masallatan da ake jami'i yace mu sahabban manzon Allah ba mu wanda bai da masallaci da ake cewa Allah gana ka ko ba wani sahabi da bai da Allah gana ka haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa in kai gida ka kare to akwai masallaci a ciki amma ka san amfanin masallacin shine lokacin da ba za ka je masallaci ba ba a jami'i a masallacin kai haka ba masallacin kofar gidanka wanda kace Allah gana ka sai a same ka kana karatun Qur'ani a ciki a same ka kana nafulfuli kana azkar in dare za ka yi qiyamul layl haka ba cikin masallacin ka Allah gana ka haka ne masu kudin mu yake Allah da Mas'ud ya ce ba wani sahabi sai da yana da masallaci a cikin shi har farko-farkon musulunci Abubakar Siddiq haka ne in ya zo cikin masallacin sa na Allah gana ka in yana sallah yana kuka mutanen muka yazo su kewaye shi arna suka ce a ba za mu yadda ba ka zo kana karatu ga dadin murya ga tsoron Allah matan mu suna tsaye suna kallo suna kuka suka ce da za su musulunta a ruhe ba mu yadda ba to wannan shine amfanin Allah gana ka Allah dan Mas'ud yace duk wani sahabi yana da Allah gana ka yace amma da zai tsaya a Allah gana ka yayi sallah yace ba za a karba masa ba sai ya zo masallatan da ake jami'i sannan yayi sallah a cikin shi to kenan wajibi ne a matsayin al'ummar musulmi lalle ya zamanto in dai gari ne a dunkule to sai an samu masallaci an yi sallah a cikin masallaci a jami'i waɗannan mutanen suka kubutar da kansu daga yaki da kubuta da dukiyarsu da jininsu in ba haka ba to ya halatta waɗannan al'umar garin a yake su wannan kuma shine ra'ayin da yafi zama rajihi bambancewa tsakanin kafin shiga da kuma wanda ya shiga bambancewa tsakanin ɗaiɗaiku da al'umma idan ɗaiɗaikun mutane malamai suka yi sabani wanda yake yin sallah shi kadai a karan kansa ya za a yi kamar mazhabar mutum malikiya yustatabu salasati ayyam za a nemi ya tuba tsawon kwanaki guda uku ana masa wa'azi ana masa jan hankali ana karanta masa ayoyin alqur'ani ana masa bayanin hadisai ana tsoratar da shi kwana uku idan aka kiyi har la'asar tayi ta wunin kwana uku za a saurara masa har zuwa lokacin da ya rage a samu raka'a daya a sallar la'asar kafin rana ta fada in aka rasa lokacin da za a samu sallar la'asar kenan arnancin sa ya tabbata kuma ba zai tubo ba sai a kashe shi wannan kamar ittifaki akai in dai mutun ya ki yin sallah yana cikin al'umar musulmi to ana kashe shi akai sabani akan kuma daidai ku idan zakkaci idan daidai ku ne wasu kace lalle a yake shi a karba in kuma da shugabanni a tursasa shi a kwata da karfi ko yana so ko baya so a fidda wannan zakka din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya hana mu zakka ko yayi wayo a bada zakka manzo Allah ya ce za mu karbi zakar ko mu karbi rabin dukiyar shi koro ne akan hana zakka dan haka idan mutun yayi hatsi ya kamata ya fidda zakka bahu biyar a bawa talakawa kaga yayi bahu 50 kenan sai ya ki ba da zakka sai manzo Allah ya ce idan muka samu labari sai a tura sa'i dawa kuma na sarkin dogare na'am office hudu ne a ofishin zakka a addinin musulunci da wani office ne da wani office ne na to ya sunan ma'aji na'am akwai sa'i akwai hasib akwai katib akwai kasim waɗannan duka suna aiki a ofishin zakka a addinin musulunci shi sa'i shine mai zarga zarga da kuma tantancewa akwai katib shine registrar duk wanda sunan sai ya bada zakatar dabbobi ko ta awaki ko ta kaza yana da record a rubuce wanda ya kamata a bahi yana ciki shine aikin sa kaga aikin mai zarga zarga daban aikin mai record daban sannan akwai hasib shine mai kididdiga in aka zo wacce hekara ya san adadin dukiyar ka tunda tana da a rubuce wannan an san yake mai kamata ta karu ko yake ta karu zai buga a calculator inda ake amfani da ita kenan qur 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 sai ta ga wannan shine hasib akwai shi a ofishin abinan zakka sai kuma kasim shine mai rabawa ya san su waye ba waccan shekarar ya san me ya ba su za su bukata wannan shekarar ko ba za su bukata ba waɗannan su ne office guda hudu da suke ake yin zakka kuma aka ce wal amilina alaiha to su ake magana sa'i hasib katib kasim su ake magana akan su to kaga kenan idan sa'i ya gano cewa wane yayi hatsi bahu biyar ko bahu 50 ya ki ba da zakkata to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura waɗannan ma'aikatan da kuma waɗanda za su taimaka musu in aka je a fara da safi yanzu dai akwai zakka bahu biyar akan ka sai aka rube ta saura bahu nawa saura bahu 45 sai ya ce wa shaqara malihi kuma sai a sake tsaga bahu 45 gida biyu zakka ta dauki 23 a bar masa 22 goma ya kara idan kana da zakka kana da naira miliyan 100 ka ki fidda zakkarta to idan mai rakwar ya kawo zuwa ga shugabanni wane yana da naira miliyan 100 ya ki fidda zakkarta mai calculator zai buga ya ce to zakkarta naira kaza ce ana zuwa a ce fara ba mu wacce ita ce zakkar zai bada nawa ya rage naira miliyan 90 da wani abu sai a ce to tsaga ta a biyu a dauki 45 ko da 7 a bar masa 47 Allah kuma ya kame hekara mai zuwa in ya so hana ba zai sake hanawa ba haka in awaki 100 gare ka kake bada zakka za a zo a dauki wannan ɗayar a matsayin zakka sauran 99 a tsaga da biyu in an ga dama a dauki 54 ko a 49 50 ko a dauki 50 din ko a dauki 49 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan kaga kenan akan ɗaiɗaiku shi mai sallah kashi shi ake haka yake a mazhabin malikiya mai zakka kuma bisa hadisin manzon Allah kwata ake da ƙarfi sannan kuma a ci tarasa a cikin wannan dukiyar tasa in kuma ya fiddo makami zai yaki to koda shi ɗaya ne za a yake shi a daidai wannan lokacin wasu malaman sun bada irin wannan hukuncin akan azumi wasu sun fara irin wannan hukuncin akan aikin haji Umar ɗan Khattab ne wanda ya yi tsanani akan aikin haji ya ce nayi umarni da ma'aikatana ko na kusa musu umarni su shiga ƙauyuka da garuruwa su gani su waye suke da kuɗi suka ki zuwa aikin haji idan sun ki zuwa aikin haji to waɗannan mutanen a ɗora musu jizya sai ya ce mahum bi muslimina mahum bi muslimina duk waɗanda suke da kuɗi suka ki zuwa aikin haji ya ce ba musulmi bane ba musulmi bane ba musulmi bane dan haka a ɗora musu jizya da maguzawa da yahudawa da kristoci sun samu dan uwa haka yake hukuncin Umar ɗan Khattabi a shiga garuruwa a gani to kaga kenan wanda yake cikin musulunci shi kadai yake aikin musulunci to aikin sa hukuncin sa daban ne sallah ana kashewa zakka ana cin tara wasu malaman sun ce azumi yana da wannan hukuncin sannan aikin haji yana fidda mutum daga da'ira addinin musulunci in kuma gari ne gaba daya ya suka ce mu ba aikin haji an daina yin aikin haji ba za a je aikin haji ba duka garin sai an yake su
saboda dunkulallen ra'ayi yana da bambanci da ɗaiɗaikun ra'ayi a cikin al'umma. Barnar da dunkulallen jama'a za su bada tafi sharri da tasiri akan ɗaiɗaikun mutane da za su zo da waɗannan sharurrukan nasu. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Don haka kenan akwai aiki, lalle mutum ya tsaya akan shahada, akan sallah, akan bada zakka. Kuma ka yi ƙoƙari duk wanda kake tare da shi kaga wannan aikin ya zo. In an samu tasgaro a kai rahoto a ga cewa lalle an samu iqamatu salah wa ita'u zakka. In ba a samu wannan ba to babu zama lafiya a cikin al'umma. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika, idan mutane sun yi wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum, sun tsare jininsu sun tsare dukiyarsu. Wannan ya gwada kenan abinda zai hana a kwaci dukiyar mutum, abinda zai hana a zub da jininsa zuwa da waɗannan abubuwan kenan. Kaga kenan da aka ce idan mutum ya hana zakka a zubar da jininsa, ai wani hadisin ya ce fa idza fa'alu dhalika fa illam yaf'al fa lam ya'sam maluhu wa damuhu, ma da huwa damuhu, bai kiyaye jininsa ba, bai kiyaye dukiyarsa ba. Illa bi haqqil islam, face da haƙƙin musulunci. Ba a zubar da jinin mutum, ba a kwatar dukiyar mutum sai da haƙƙin musulunci. Menene haƙƙin musulunci? Suka ce haƙƙin musulunci shine abin da ya zo a cikin wannan littafin na 40 Nawawi, a hadisin da za mu samu a gaba, ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasi, jinin mutum musulmi baya halasta sai da abubuwa guda uku: asayyibun zani, ma'auracin mazinaci, mutumin da ya taba aure, ingantaccen aure, ya san matar shi, duk ran da aka same shi da zina to ran nan ba za a kwana da shi ba, a hutar da al'umma sharrin shi. Wan nafsu bin nafs, duk wanda ya kashi a kashe shi. To da ana yi da barna ta rabu, duk ma'auratan nan kwartaye da duk an huta lafiya. Ko na sune asayyibin zani ko da an huta da su, waɗanda suke ganin ba laifi bane su yi kisan gangan su ya dauki bindiga na in na kashe kana kashe banza, da zai gane babu banza ko a gidan musulunci babu banza. Ana ji al'umma ce ta hadu suka kashe baiwar Allah da ciki aka kwankwatse ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu su yace sun wa a sake kwankwatse kansu a kashe su. Mutane suka yi kisan kai a zamanin Umar suka hada baki, yace na rantsa da Allah inda gari guda za su yi tarayya akan kisan ran da babu yanci akan ta, bai tantance akai ta, bace duk mutanen garin yana kashe su. Idan akwai mutum 100,000 a gari suka hadu suka kashe rai kwaya daya, aka bi sawun shari'a aka tadda ba haƙƙi suka kashe ta duk garin aka kashe, wannan shine zama lafiya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum ta'qilun, ko Allah madaukakin sarki yace kuna da rayuwa a cikin qisasi. In ba qisasi kun mutu, amma ana qisasi kun huta. Wallahi idan mutum ɗaya kisa a garin aka kashe shi to ba wanda zai kare kisa, amma idan ba a yi ba to kisa ya ci gaba kenan. Yasa Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun, kuna da rayuwa a cikin qisasi. Duk ɗaya da ya kashe aka kashe shi to an gama, ba za a kara ba. Ɗaya daga cikin abokaina da suke karatu a jami'a Islamiyya yace min daga cikin abin da ya gani kuma ya tada masa hankali ya mai wa'azi a rayuwarsa shine haddin da aka tsaida a gaban su. Wani bawan Allah ya yi wa wani kisan ganganci, yaransa suna mutsi-mutsi. Alƙali ya hukunci ya ce to a bari yara su girma su yi balaga su san ciwon uba, sai a tambaye su sun yafe ko ba su yafe ba. Aka yi ta tsaron wannan mutumin a gidan kurkuku, kajin da ake zama da ɗan kurkuku. In dai ba da dalili ba, ba wani amfani da za a ke ɗaukan kuɗin talakawa ana ba da kwangila ana ciyar da su, babu amfani. In sata ce a yanki a sake shi ya ci gaba da bara, ko ya ci gaba da neman abinci, ko da saka kibiya a tabarma. In ɗan mazinaci ne magidanci madadin a ɗaure shi a kashe shi, in ɗan homo ne a kashe shi, in kisa ya a kashe shi, ba zancen a lalata kuɗin hukuma a tsaransu. Da a kira su prison, da a kira su correctional, ba wani abu da za a iya gyarawa. In an yi ne a yi sai a zauna lafiya kalau.
yace to wallahi aka yi tare nan su yana kurkuku har sai da ya kai shekara 18 ɗan uwan waɗannan wanda yake san su suka yi ta daukan dawaine su da fama da su da wane ne har suka gama secondary suka yi wayo ba har karamin cikin sai da wuce shekara 18 alƙali sake kirawo su aka maimaita musu shari'ar da abin da ya faru da waye kun yafe suka ce ba su yafe ba da gwamnatin kasar da su aka yi ta nema musu alfarma wai ba su ake aiki san ba amma dai suna da haƙi suka ce ba su yafe ba yace ran da za a yi kisa muna lakta malamin su na hadisi yace yau su je su ga yadda ake yin haddi haka aka kawo shi aka ajje shi mai sawa takobi irin wanda ake sawa din katan mutum irin mu bakake na'am eh sune suke aikin gaskiya a can ana so yadda ana sawa what shikenan idan ake cewa a Hausa dinnan ga yawa jini na wuce irin ta ake to ba a san mutumin da zai sara ya sake sarawa fa idza qataltum fa ahsinul qitla idan za ku kashe shi ma kisan ayi mai kyau to so ake suwat shikenan an gama so aka bahi aka masa wa'azi shi ma aka ga masa abin da zai motsa imanin sa yayi tuba na kwarai ya nemi rahamar ubangijin sa a ƙarshe yayi kalmar shahada cika da ita duk aka masa wannan wa'azin yace aka gundule ka yace ka zo kaga tashin hankali ka zo kaga damuwa ce kwana nai ina karkarwa ina mafarki kaga fa kawai shi yazo kaga abin da aka yi ba fa shi aka wa babba kuma yi zai yi ba so inda za a yi wannan da kuma Allah ce wala yashhad azabahuma ba'ifatun minal mu'minin idan aka yi wannan ba za a sake mai ta a cikin al'umma ba shi yasa Allah ce wala kum fil qisasi hayatun ya ulil albabi da Allah kum ta'qil to illa bi haqqil islam idan aka samu wanda ya kisa aka shi shi sai kuma wanda ya ridda ya bar addinin shi dan mutumin yake yin ayyukan addini ya fita daga cikin musulmi irin kamar wani kwanakin ba da ya fito a Sokoto yana cewa wai dan malami ne ko ya koma addinin kristanci har wani shi ma zo ya sake magana cewa wai da buƙatar a gyara addinin musulunci saboda wai mutane suna ridda duk wasan yara ne inda ana shari'ar aka datse wannan duk da an zauna lafiya kalau du shari'ar duniya du ƙasar duniya ba ta yadda da ridda ba ba ƙasar da ta yadda da ridda inda akwai kuma a bani labari guda ɗaya duk wata ƙasa abin da yasa take kisa akan ridda shine ai ba ta da zaman lafiya kuma da kai muna cikin musulmi sai kai ridda kace ka koma cikin kristoci ba wani sauran sirru da musulmi suke da akwai dalilin sirru da tsaro yasa aka ce aka shi a kristanci akwai a dokokin ƙasashe akwai idan mutum yayi aiki mai barna ya saka sirrin ƙasarsa aka bashi ya fita daga ƙasar ko ya canja jinsiya nationality ko wani abu a dokokin ƙasa ma kashe shi ake ine suke kiransa daga cikin manya-manyan laifukan da ake wa mutum hukuncin kisa irin wanda ake wa su innam dikanu su wane ne to kaga wani ayi ridda ce dan Najeriya ce ba dan Najeriya bane yana so ya fice to ai akwai tsoro da barazana akwai wanda suka baka kuɗi akwai wanda suka goyi bayanka akwai wanda aka yi kaza to kasar ba ta da guntun tsaro kenan asirin ta ya fita to yasa har kasahe ba su yadda da ridda ba yasa za ka ga duk kasar da aka ce za a balle za ka ga ana ta yaƙi-yaƙi har Ingila uwar demokaradiyya aka yi tsakaninsu ne da su da Scotland kafin a ba su ƙasarsu an yi ta zubar da jini an yi ta yaƙi-yaƙi an yi ta ɗoruruwa an yi ta referendum kafin a ce an yarda su zama ƙasa mai zaman kanta ya aka yi a Sudan duk inda ake ridda ba a yarda da ita ba to shi yasa musulunci yace shi ma idan an samu wanda ya ridda ya fita daga cikin addini to shi ma an kashe shi sai kuma daidaikun ayoyin Qur'ani da suka yi magana akan wasu laifukuka da suke iya sawa a kashe mutum su ma idan an yi da kuma wasu daidaiku na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki kamar akwai masu luwaɗu wannan kaga kai kisan su ake daga ciki akwai masu bin dabbobi masu zina da ƴan awaki da tumakai da karnuka eh mata suna neman karnukan da suke gidajensu musamman turawa eh wasu suna neman kariyoyin da suke gidansu so irin waɗannan mutanen su ne da ake kiransu barnar ita ce bestiality hukuncinsu su ma hukuncin irin abin da ake na zina ne in ya tabbata da zina su ma kashe su ake kuma dabbar da aka yi zinar da ita ita ma kashe ta ake ba a barinta ta rayu duk ran da ya saba kwanciya da mace duk inda mace take ya kwanta da ita to irin wannan kara in aka same shi to shi ma kashe shi ake wanda ya nemi tinkiya to tinkiya ita ma kashe ta ake kuma haramun ne ba a cin naman ta haka imta fatawar Imam Malik take ita ma kashe ta ake kaga waɗannan laifuffuka ne da ba sa cikin hadisin amma idan an samu mutum ana kashewa da kuma irin waɗanda suka yi sata irin waɗannan ƴan kidnapping din masu tunzura gari المحاربون كو والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا irin wannan kisa ake tai sai an gaji da kisa sannan kuma sai a canja salon ukuba an yuqtalu ai ta kashewa aw yusallabu ko kuma ake tsire su aw taqaa aidihim wa arjuluhum min khilafin a rika kuma sare kafa da hannu a sabani aw yuqamu min al-ardi ko kuma a rika koran su idan akai kisan akai kisan wani laifin sa bai ta kara kara ba kai mafaka ya ba barayin sai a ce to kara kara ganin ka a wannan masarautar duk ran da ka shigo kisa ne dala zai sake dawa to tunda ba zai da ba an huta da sharrin sai tafi can ya sami wata irin rayuwa zai har ya mutu ba zai kara dawowa ba kuma sai ai wasiya duk ran da aka ga hin ya dawo to a kashe shi to ba zan lafiya ba kenan kaga wanda aka kashe an huta da shi wanda aka tsire an huta da shi wanda aka sare kafa aka sare hannu an huta da shi wanda aka kore shi an huta da shi Allah madaukakin sarki ce haka za a yi wanda ba za a hukuncin ba ilal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihi sai wadanda suka tuba kafin Allah ya ba ku sa'a ku kama su mutun dan ta'adda ne ya tunzura al'umma ya kashe rayuka rannan kawai sai ya gane laifi ne ya tuba yayi kuka ya gudu wani guri yaje ya gina masallaci yake karantar da mutane ya zama limami akara mukalla da wane ne rana ɗan sanda tarbi kana sallah asuba suka zo suka kamo shi aka kawo mai martaba ko aka kawo alkali wannan ai shine wanda ya barnar nan kaza yake ku same ai ya koma can wani lungu ya gina masallaci yana limanci yana karantar da mutane addini kuma ya masa me an gama a sake shi kai illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim duk wanda aka same shi ya kyautata addini ya tuba ya zama mutum na ƙwarai dama abin da ake da bukata kenan to wannan su ba a tsaye da haddi akan su to wannan bi haqqil islam illa bi haqqil islam fa ta da haqqin musulunci sune daidai ko laifuffuka da manzo Allah ya faɗa a hadisi ko ayoyin qur'ani suka zo cewa masu waɗannan laifin ana kashe su ana kashe su wa hisabuhum wanda duk ya faɗi la ilaha illallah a bakin shi yayi sallah a zahiri yayi azumi a zahiri yayi zakka a zahiri wannan ba a masa hukunci hisabin sa yana ga Allah madaukakin sarki manzo Allah ya bada hukunci akan wani mutum wanda yake so ya kawo manzo Allah magana sai ya ce bayana cewa la ilaha illallah bai ce manzo Allah a bakin sa ne kawai yake fada wallahi zuciyarsa babu la ilaha illallah manzo Allah ya ce masa bayana sallah bai ce sallar ta ƙarya ce sai ya ce ni abinda Allah ya umarce ni in karba abinda yake zahiri tunda ya ce la ilaha illallah yayi sallah babu abinda zan mashi wa zai hisabi sai Allah madaukakin sarki wanda yayi a duniya dan Allah zai zauna lafiya a duniya kuma ya samu sakamako a lahira wanda yayi dan munafurci dan kar a tsangwame shi wadannan sune munafikai innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira wadannan sune suke karkashin wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su ya san munafikai ne kuma mutane wasu sun san munafikai ne manzo Allah ka dauki mataki akan su yace a duniya za ta ce manzon Allah yana kashe sahabban shi yanzu ma ana zargin sa da ya kashe barantana bai kashe din ba wata kilke ne yau zaka tada aikin annabta ba aiki bane da mutun ya nada kanshi inda dan adam ne ce to bari a kashe sa a huta sai manzo Allah yace duniya za ta ce manzon Allah na kashe sahabban shi to inda an kashe da wane yanzu aka zo aka ce ba sahabbai bane munafurci akai ba za a taba yadda ba sai a ce wanda suka yi imanin ba suka zo gindin sa suka zauna kashe su yake to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ba zai kashe ba duk mutumin da yace la ilaha illallah wannan mutumin ba a kashe shi kaga kenan wa hisabuhum ala Allah in ka faɗi la ilaha illallah da gaskiya kake Allah ya gani kana da sakamakonta in ƙarya kake kana da sakamakonta wa hisabuhum Allah ta'ala rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin ina ga shine iyaka abin da ya halarta cikin kwakwalwata abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace kafin in rufe wancan satin lokacin ina magana akan larabci da turanci na yi magana cewa wanda yake turanci muna ganin kamar shi ne yafi kowa falala kuskuren da ne kuma ya nace mutum ko digiri uku ya da ɗan iskan America wannan kuskure ne gaskiya lokacin da yake sake sauraron karatun naji da kuskure kuma akwai ƴan uwa sun faɗakar da ni wannan kuskure ne kuma gaskiya kuskure ne tabbas shi tutiya da turanci a matsayin turanci ita na so na yi magana akan ta dan ka iya turanci babu wata alfarma a cikin turanci amma wanda ya karanci turanci ko NCE ko digiri na daya ko na biyu ko na uku ai ilimi ne mai zaman kansa kuma har a America ana karatun turanci ana kuma karanta shi a matsayin degree kamar yadda mu ma anan ake karanta Hausa a matsayin ilimin da yake cikin Hausa din amma iya yaran shi a karan kansa ba ilimin ba wannan bai da wata alfarma dan ka iya ba wani abu bane ba amma kuma karatu da shi a matsayin ilimi ka fahimci ilimin wannan kuma wata miza ce da Allah yake ba ko wani ilimi a cikin ilimin rayuwa babu wani ilimi da bai da amfani a cikin rayuwa fahim karantar yare da fahimtarsa alfarma ne ga wanda ya fahimci wannan yare din eh sau da yawa mai karatu zai faɗi karatu wani lokacin bai san me zai faɗa ba wani lokacin sai ya koma ya saurara zai iya gane kuskuren da yake cikin karatunsa yana da cikin dalilan da yasa duk suna mai karatu mukan danna wayoyin mu ma mai recording lokacin da kaje kwanciya ko lokacin da kake hutu zaka saurara ka ji kurakuran da ka ji wani lokacin tuntuɓin harhe kana so ka ce kaza ba shi zaka faɗa ba wannan kuma yana faruwa ga kowane malami wannan ko a karatu ne ko a huduba yana faruwa zaka wuni kana lissafa abin da zaka faɗa da yawa abin da baka so ka faɗa ba zai zo wanda ka zo faɗa kuma zai ki zuwa haka yake a karamu kalla ko na'am eh da yawa abin da baka yi ne faɗa ba zai hau bakin ka wanda kai ne faɗa kuma za a dauke daga bakin ka kuma da yawa wanda suke gabatar jawabi Allah yana amfani da su ne isar da wani sako nayi wata hudu ba wani ba Allah yake cewa wallahi kamar kaga abin da yake faruwa nace la da yawa ban san ba zan faɗa Allah yakan yi amfani da mai magana a cikin al'umma ya dora sako akan har yanzu ya faɗa bai ma san me yake so ya faɗa ba kuma ta magana wani mutum in ya ga magana facinsa za ta yi za a iya daure shi za a iya kashe shi amma bai hirya masa ba za a dora magana akan kwaɗan har yanzu kuma ya furta ta ga yawo al'umma a ciki saboda haka wani lokacin da yake magana a cikin al'umma shi ma yana da buƙatar taimako yana da buƙatar faɗakarwa yana da buƙatar nasiha wasu maganganun shi ma hawa kwaɗan har yanzu suke amma tsahi ya faɗe su so tabbas karantar turanci a matsayin ilimi wannan miza ce kuma ilimi ne kuma daidai yake da kowane irin ilimi in ka dauke ilimin muka na addini wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma addini ya faɗi da kun falaloli a kansu ana digiri yafi kala 1000 a duniya daidai yake da su amma tutiya da yaran hi nake magana ka iya kana ganin cewa daban yake kuma kana da wata miza wannan babu miza tsakanin yare da yare yaren da aka faɗa yana da falala akan sauran yare shi ne yare na larabci wanda shi ne yake da alaka da ƴan aljanna da yaren aljanna tunda shi ne yaren manzon Allah yaren da aka turo alqur'ani da shi aka saukar da manzanci na ƙarshe da shi ƴan aljanna za su wannan yana da falala akan shi wanda ba su iya baya za su yi larabci alahir Allah kadai ya sani ko a dake su su yi da ƙarfi eh ko kuma Allah zai tashi kowa tilqa'iyan kowa zai je na larabci Allah dai kadai ya san me zai faru a ranar gobe alkiyama amma dai an ce shi ne yaran mutanen ƴan aljanna a ciki wanda ba ƴan aljanna ba kuma wani yare za su wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace na'am sai kuma kafin a fara tambayoyi akwai malaman mu da iyayenmu da suka rasu musamman a jiya da yau akwai malam Umaru dan Kokinami yana daga cikin alaran momi wanda muka musu sheda Allah shi ne yake sheda shi yake wuke mata mutum da tsoron Allah da kokarin kiyaye martabar abin da Allah ya ba su na alqur'ani da mu'amalantar kowa da kuma dattako yayi tsoron rahil lafiya kuma Allah ya kaddara rayuwar shi ta zo karshe a jiya Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya sa rahil lafiyar ta zama to kafara a gare shi akwai kuma Alhaji Habu dan ya shi ma da Allah ya mai rasuwa a yau shi ma ya fama da doguwar rashin lafiya dattijo ne kuma daga cikin dattawan ba da suke rike da ɗaya daga cikin masallatanmu na ahlus sunna a unguwar Zabra shi ne uba a masallacin kuma shi ne komai a masallacin eh Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mashi akwai ƴan uwa da yawa da suka rasu cikin iyaye da ƴan uwa da malamai da abokai ubangiji ya ji kansu Allah ya gafarta musu mu da muke raye da mu da shugabanninmu da malamanmu da iyayenmu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka karbi rayuwarmu akan musulunci Allah ka hada mu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aljannar firdausi babban malaminmu kuma uba a gare mu Malam Haruna Hashim shi ma bai da lafiya ya je asibiti duk da an ce dai an tahi daga asibitin yana gidan shi na dutse an sanar a masallacin juma'a ranar juma'a mashi addu'a yanzu mana sake sashi a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ta zamanto kafara a gare shi dukkan ƴan uwa da suke fama da rahin lafiya da larurori kusan kowa na da rahin lafiyarsa a tafe kama daga masu mura zuwa masu ulsa zuwa masu ciwon ciki zuwa masu gwabrantaka na eh duk rahin lafiya ce Allah ya yi Allah ba wa kowa lafiya Allah ka iya mana Allah ka samu dace amin amin eh mallan naga ka daga hannu na'am wanne kenan ba banji ba wallahi
Na'am. Shi wanda yake nan? Na'am. 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 To shi kuma alhira wannan yare za'ai. Mu hade ne a kamar da bu akan yaran cewa ɗan aljanna larabci ne ɗan wuta za su yi wani yare daban hadisi ne mabu'i. Alhira kuma za a yi larabci shi ma mabu'i ne? Na'am. To wallahi alama da yana tambihi hadisin mabu'i ne wanda yace za a yi larabci alhira ban sani ba generally ko kuma wanda ya kiyaye cewa ɗan aljanna za su yi larabci akwai yare ɗaya da aka ce shine yare na ɗan wuta shine da malamai suka yi magana akan shi. ɗan wuta ga yaran da za su yi ɗan aljanna ga yaran da za su yi wannan shine aka ce hadisi mabu'i. Alahira kuma larabci za a yi wallahu ta'ala alam ba sani ba shi malam ko kuma mu ƙara babu kan mu bincike Allah ba mu ikon tantancewa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Na'am. To malam Nazi. Na'am. To ai me tace baturiya? Na'am. Eh. Na'am. To shi kabari da na sani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zamani da su kashi biyu ne. Akwai wanda ake ce mashi shaqqu, akwai wanda ake ce mashi lahadu. Shi shaqqu shine wanda ake zuwa ƙarshen bangon gabas. A tona rami sai a sa mutum a wannan gurin wannan shine ake kiransa shakku. Shi idan aka yi tubala ake sawa a rufe shi sai kuma a kawo ƙasa a rufe ba a sa itatuwa a cikin sa. Wannan shine zai kama da kabarin da manzon Allah ya karantar wanda yawa Ali dan Abi Talib wasiya Allah ta da'a kabaran mushrifan illa sawaita. Kada ka bar wani tuma kabari da zai yi tudu sai ka daidaita shi. Kabari na biyu wanda kuma aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin sa shine lahadu. Shi lahadu yanzu kaga in ka kalli kamar gidan liman kaga yadda kaga fadin masallacin kamar square ne amma gidan liman ya tura haka ne. To shi ma idan aka gama wannan ƙwariyar ta kabari to sai a je ƙarshen gabas daga ƙasa sai a lotohi a tura ciki a yi kamar loka. To idan aka sa mamaci aka tura shi sai a kawo bulullukan a tsaye kamar nan gurin sai a kawo gini a rufe kaga za ka ga dole liman in yana ciki. To a haka ake sa gawa a ciki sai a rufe ta ita ma sai a kawo ƙasa a rufe. Wannan shine lahadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa sai sahabban manzon Allah suka kasa tantancewa wani kabari za a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaqqun za a yi mashi ko lahadu. Sai suka ce dukkan mutum biyu ne suke kabarin. Akwai Abu Ayyub al-Ansari ina ji da ɗaya sahabin sai aka ce kowa a tura masa goran gayyata ya zo ya gina kabari. Wanda ya fara zuwa shi Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka tura goran gayyata wanda ya fara zuwa da magirbi da kayan aiki mai lahadu da haka ya loce bangon ɗaki aka tura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki aka kawo tobali aka rufe shine kabarin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu malaman ko kuma yanayin kasar mu tana watakil tana nuna cewa idan an yi wannan zai iya rufzawa. So wanda suke da ƙarfin ƙasa da ƙwari wannan shine kabarin da yafi dacewa kuma rahin sa masa itan shine zama lafiya. Shi irin bulo da ake buga kamar slab da ake tokare gefen kwalta wanda ake wannan shine yafi dacewa a sa kabari ba itatuwa da muke sawa ba. Muna da gyare-gyare da yau akan haikar kabarurukan mu da binne mamaci da wane ne. So idan aka sa abinda ake so irin waɗannan bulullukan ake kawowa a sa kuma maimakon a sa ƙasa sai a kawo a itace sai a kawo wannan ƙasar sai a maida ta a rufe. Kaga idan lahadu kai koda wani ya hauya takata bai taka gawar ba saboda ba ta saitin wannan uwar ramin da aka sa. Kuma za ka ga tudun ba zai wuce ɗani ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ba. To amma muka yi kabari irin namu ka kai ce ka tottokara a baki za ka ga dole sai ya wannan dindima ma din wannan. To wata kila sannu a hankali gyara zai shigowa ciki. Daga cikin kurakuran mu shine babban abin da ba a so shine sa tukunya a cikin kabari. Je mun tattauna da wanda suke aikin makabarta wala lokacin da muka shiga ban kula ba da sun sa gobara a ciki. Sai yake tambaya ta akar muka Allah kamar wuta da muke sawa nan tunda ba a sa ba taba sa mamaci ba a gurin akwai kuskure. Nace akwai kuskure ba a kunna wuta a cikin makabarta. Sai ce to alaifin ku da muka taba mana wasu nasiha ba. Nace ai ban ga wanda ya sa ba. Nace na taba dumin taba da ya kawowa wata gawa nan. Naga an kunna wuta kashi biyu nayi fada ga wanda suke kusa da ni za su min shaida na faɗi wannan magana din. Ita duk abin da ya shafi mummunan fata ba a yin sa cikin kabari. wannan ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mai a ci balbal kar ya je makabarta idan za abin ne mutun da daddare mutun ya taho da a ci balbal duk wanda yake cikin makabarta kana furgita hi kana zarzana hi dan labarin azaba kake bashi to kuma zaka tara butu ka cinna masa wuta a cikin makabarta akwai rahin tausaya ga waɗanda suke kwance masifa ce da bala'i ba a kunna gobara a cikin masallaci so ko da ƴan uwa an je gyaran masallaci jiya sun karba tabbas kuma kuskure ne ko ana iya yin sa so a tattare wannan budin a fito da shi inda masu dabobi su yi amfani da shi in kone za a yi a kone a waje amma ba a gobara a cikin masallaci a cikin makabarta kai a masallaci ba a gobara ba a toyi a cikin ai gobara kenan mala sannan tukunya ai ana gasata tara buta so ba yadda za a yi mutun ya gama rayuwarsa zai tafi lahira kuma ka kawo masa abin da ya rabu wuta ka sa masa ba ai ita ma mummunan fata ce saboda ta taba wuta wannan na fara ji ya fidda wannan bikin Alhassan Said Jos Allah ji kansa ya gafarta masa baya dacewa a sa tukunya saboda ta taba wuta duk wani abu da ya taba garwahin wuta ko ya taba wuta to ba a sawa mutun a cikin kabari dan haka wannan tubalan da ake ko na kasa ko na siminti inda kasan mu za ta dauka yafi dacewa mu gyara a tsarin kaburburan mu yafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rahin sa icen shine zai fi bada damar kabarin yayi doro yadda ya kamata daga kuskure da na gani a jiya da dalili ne ke kawo magana mutane idan suka yi sukan kawo bulo su kewaye kabari muna zuwa hai daga mutane duk sun hau kan wannan bulan dan 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 sun zauna nayi nera magana sai na tuna cewa to wata bid'ar akai kuma ya fada damar wata barnar ta faru shi sa bulo a kewaye makabarta haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ai gini akan kabari ka sa bulo inci shida ko tara ka kewaye kabari haramun ne sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban ai hakuri to je malan nazi wannan kewayewar haramun ce so da ka kewaye kai haramci mutum in ya zo makabarta sai ga wannan bulan ai yayi daidai da dan da kali sai ya zauna akan shi kaga kai ka fara aifar da barnar kuma sai ya taya ka haramun ne mutum ya zauna akan kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutum ya zauna akan kabari gare ya zauna akan garwashin wuta kuma na sha fada a hankalce a ce babanka ne yake kwance yake bacci sai ka zo ka zauna akan sa idai to in ka ji kunya kuma dan lulluba masa bargo sai ka kwanta kai ka zauna akan sa ai ne dai ba ganin ka ba ka ganin sa ko daidai ne da wanda yake cikin kabari wanda yake cikin kabari rayuwa yake kuma da yawan su suna zaune suna jin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da kuka sa mutun a cikin makabarta kuna juyawa innahu la yasma'u khafqan li'alihi manzo Allah ce karan takalman ku shine aiki na farko da za ku fara yi manzo Allah ce suna ji da zaka zo kuma ka zauna akan kabarin sa zai gani shi yasa manzo Allah ya ce yawo tsakanin kaburbura da takalma ya ce ba ai yana cikin makabarta ga gowar mutum da takalmi ya ce ya sahibas sibtayyataini alqi aw inza sibtayyataika kai me waɗannan takalman ka cire takalman ka zubar da su Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce makabarta inda bata da kaya da ciyawa da tsidau to sunna ita ce mutum ya shige ta ba takalmi amma na yi makabartun mu gaskiya akwai datti akwai ciyawa wani sa za ga lulle ba a tsarantawa a kansa saboda mutum zai yiwa kansa lahani kuma a lokacin da yake shiga amma makabartar da take da tsafta da gyara babu abin da zai iya maka barazana a kafarka to yadda ka san shiga masallaci ba takalmi to haka ake shiga makabarta ba takalmi wasu kurakure ne da sannu a hankali in ana karatu za a zo ga gyare-gyaren su kaga kenan kaburbura guda biyu kenan da suka samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma su zo tsakiyar makabartar irin yadda ake a yanzu nan gefan da guntu nan gefan da guntu sai a tona a tsakiya ko to wannan ita ce ake cewa irin gini kuma na kristoci shine yafi kama da na kristoci haka aka gani a tsarin kaburburan su wallahu ta'ala alam wannan biyin dai su na kiyaye a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bangon gabas a loce shi wanda shine galibi wanda muka fi a irin waɗannan garuruwan namu ko sai a sa mutum a ciki wancan mai lahadu har yanzu ban taba gani anan dai garin an yi shi ba wata kilena yan kasar mu ne ba zai dauka ba saboda tana da laushi da wane ne kuma wata kila idan tafiya ta yi tafiya akan yi hukumomi duk makabartun mu in ka kai za ka ga gaskiya akwai wannan kabari ya taho ta nan wani alankwahe ta nan kwana ka dan kuma sai ga kaburburan da aka yi na iyaye mu sai ga ya dawo ita ce hanya da ake shiga ana tattaka kuma kaburburan suna nan a zahiri to kasahin da suka ci gaba gaskiya akan yi ministry ta makabarta makabarta ce su ake ba su za su zo su yi rami su kyara sai ga an yi shekara da shekaru ana binne mutane a iya wannan fadin masallacin ba a cika shi ba saboda tsari suke wata kila cikin rami da za su iya kabari guda goma in suka yi da tunda lahadin ce ana tsarawa a sadin to za ka ga sun yi shi kamar akwati da loka kawai jawowa za su yi in ka bu da makamacin su ka kare aikin su ne za ka ba su su karba su dora mutum su tura su aje shi da haka iya rami ɗaya madadin a ce mutum ɗaya cika haikatar da kusan mutum 10 ko 12 wani lokaci za ka ga har da kamar kuranga ake shiga ciki a karɓo mutum a sa a rufe shi to sannan a hankali muna da buƙatar tsare-tsare ta yadda zai zamanto ba a bata ba ko ina kuma koda makabarta ta yi shekara 100 hanyar da aka ware an san hanya ce babu ran da zaka zo kana tafiya akan kabari baka san kana tafiya akan kabari ba gyare-gyare ne da sannu a hankali wata kil idan wanda suka ankara musamman wanda Allah ya ba su mulki a hannunsu a dauka ayi tsari a dauki ma'aikatan makabarta a dauki masu NCE a dauki masu degree ko ware da gaske mu ne muke rena yanzu ba maki in kaje a tura akwai wanda suka yi karatu akan harkar mace-mace da bin neman mata da wane ne ayi degree akan sa ina to kaga ma ne har da karatun cremation ko akwai shi eh to kaga kenan ya kamata musulmi a ce mun da tsarin ya makabartar za ta kasance ya za a jera kaburburan ya za a yi ba za a yi barna ba ya za a duk tsawon lokaci ba za a tafi akan kabarta ba duk lokacin da kai ga makabarta za ka ga akwai wani abu na takeici kuma wanda zaka wani sai haikatar da baya zuwa wajen karatu baya zuwa wajen wa'azi baya sauraron malaman unguwarsu baya sauraron malaman limaman su barantan a ga masa ɗan kananan abubuwa wani yazo ana binne makabar ana binne mamaci sai ga yayi tawai sabai ma san me ake ba wasu suna zancan duniya suna kaiwa wani in baka sabai ga har kyakya ta za ka ga suna yi in sun ga sun fara kyakya ta ne su matsa can ne sai dan kasu dame ku da dariya ana ginin makabarta kowa yana surutu yana hayaniya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba wanda yake aikin makabarta ba duk wanda yaje tsugunawa yake wannan tace sunna in dai ba ginin makabarta kake ba to tsugunawa za ka yi idan an gama ginin makabarta kuma za a yi addu'a a tahi sai mu kuma muka akasa lokacin da ake ginin kowa yana tsaye in za a addu'a a tsugunna kuma kaga an saba sunna ta ko ina kenan to idan ana ginin kowa tsugunnawa yake ko ya zauna daidai lokacin wanda yake jan hankali a lokacin yake jan hankali haka aka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karaso makabarta ba a gama gini ba yana dan caccaka tsinken da yake hannunsa sai ya fara bada labarin yadda ake daukar rai har zuwa lokacin da mala'iku za su tambaye mutum da yadda za a dauki ransa a sa cikin illiyin ko a sa cikin sujji duka bayanin mutuwa har a gama tambaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dogo yayin bayani dogo a cikin hadisi din to kaga kenan mai wa'azi ana so yayi wa'azi a lokacin da ake haƙin kabari in aka gama ake aka rufe mutum ba abin da yake da bukata sai addu'ar manzon Allah Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu wannan ita ce mafi tsadar addu'a da yake da bukata ana rufe akwai mikewa za ku yi Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu duk wani abu da za a yi a bayan wannan za a yi wani lokacin kai awa daya kai awa biyu ko kai awa uku tsawon lokacin da zaka yi tsawon lokacin da mamacin zai amfana a cikin ta to amma lokacin sai ga muna ta rikici mai kawo kawai na cewa a kawo mai kaza na cewa a kawo ko je wanda ya rasu Allah ji kansa ya gafarta masa ni ne kusan na karshen fitowa abokin tafiya ta yake cewa naga ka dade nace eh lokacin da ake a kawo ba zaka hana wanda yake da bukatar yi abin da zai yi ba amma ni abin da naji a raina yana da haƙƙin in mashi addu'a kuma addu'a da ya kamata in masa shine wanda na gamsu za ta amfane shi ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da aka gama na samu access da kabari he na tsaya kuma na masa wanda manzon Allah ya karantar Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo rasuwa Abdullah ibn Amr ko Amr ibn al-As yace rayuwa uku ne a duniya yace biyu na san ba ko mata ɗaya ce ban sani ba yace ɗaya mun yi arnanci mun yi kwallanci mun yi kiyayya yace da na mutu na san dan wuta ne yace da muka zo musulunci muka karɓi musulunci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi imani ƙarhen imani yace da na mutu na san dan aljanna ne da manzon Allah ya rasu kuma ya muka samu dama aka yi mulki aka dama duniya da mu muka yi kuɗi muka huta yace to wani lokaci sai ga ga kuskure wani lokaci sai ga daidai yace wannan tana ba ni tsoro sai yace inna mutu ina da bukatar duk wanda nake da kusanci da shi ya tsaya akan kabari na rika fadin Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu tsawon lokacin da za a kama raƙumi a yanka a fede nama a sara nama a rabar da shi wani lokacin a dafa a cinye ana da bukatar awa nawa kenan kana da bukatar awa biyu ko awa uku ko awa hudu so wanda aka yi masa awa uku akan kabarinsa ana masa wannan a ce masa ba a masa addu'a
So amma unfortunately wannan lokacin ana binne mutum ga kowa ya miƙe kowa ya ga ana ta kwana ana ta tafiya bai dace ba yana da buƙatar a mai addu'a kowa yayi wanda yake ganin ita ce yayi imani da ita yadda lokacin da wancan ya yadda qul huwallahu zai masa ita ce yayi imani da ita kai kuma kai mishi Allahumma ghafirhu warhamhu wasabbithu in ka tafi baka taimake shi ba lokacin yana da buƙatar taimakonka da addu'arka so shi yasa da ake sa ahkamul janaiz ake karantarwa mutane ya kamata su saurara su fadaka kuma abin da muka yi a cikin wannan littafi din man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun to karmi kowane irin aikin ibada sai sun samu jagoranci ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kil tambaye ta ja muka tafi da nisa abin da na so in tsaya gaskiya da wuri so abin da muka faɗa zaman to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya sa mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين